Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 20 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, da alamun kura ta fara lafawa tsakanin Sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza. Kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jiya Litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta Yamma na Sudan. Wuni uku bayan wani rikicin kabilancin da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. Kana sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bandiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya, inda suka yi amfani da wasu abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyara halayen jama'a a jiya Litinin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya ce Najeriya za ta fuskanci barazanar yunwa musamman a yankunan arewacin kasar, inda rikici da rashin tsaro ya yi kamari. To ko me hukumomin kasar ke cewa?
Kamar yadda suka yi magana, ita ma Najeriya tana hoɓɓasa da abubuwa da yawa ta ganin cewa an kauce waɗannan alƙalami ɗin. A baya an sha yi, kuma yanzu ma ina tabbatar miki da cewa na tabbata wannan gwamnati za ta yi wannan ƙoƙari, kuma na tabbata wannan abin zai yi aiki.
Platun Najeriya, 'yan kasuwar da Iflayin wuta ya cinyewa dukiya ta kimanin fiye da naira biliyan 1 a kasuwar doya a Bol da ke karamar hukumar Kwamfam sun buƙaci gwamnati ta tallafa musu.
Muna neman taimakon gwamnati ta taimaka mana, kamar da idan lokacin nasa ya kai yana neman taimako a wurin mu ya taimaka mana.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Da alamun kura ta fara lafawa tsakanin Sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza, kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan. Wannan hasashen ya biyo bayan wata ganawa a jiya Litinin tsakanin dan uwan mahaifin Abdullah Hassan da kuma Hamza, waɗanda kuma suka halarci zaman shiga tsakanin da aka yi a gidan Hassan da ke cikin gidan sarautar ta Royal Hashemite Court. Sun haɗa ne da Hashim ɗan uwan Hamza da kuma wasu 'yan uwa uku. Daga bisani, Hamza ya fitar da wata sanarwa. Ya ce a game da abubuwa da suka faru kwanaki biyu da suka shuɗe, zan zauna gida kamar yadda mai martaba sarki ya nemi, inji Yariman. Kana ya ƙara da cewa zai ci gaba da biyayya ga sarkin da kuma dokokin Jordan. Kafin wannan sanarwa a jiya Litinin, Hamza ya bayyana bijirewarsa ga umarnin masarautar cewa ba zai zauna gida ba, duk da cewa yana sane da gwamnati ce ta umarce shi da yi hakan. Kana ya ce ba zai daina tattaunawa da kasashen duniya ba. Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jiya Litinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta Yamma na Sudan, wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci. Rikicin na Aljinina da ke kusa da iyakar kasar da Chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58. Faɗin tsakanin kabilun Larabawan Rizigat da kuma kabilar Basalit a Aljinina ya ɓarke ne bayan da wasu 'yan bandiga sun harbi mutane biyu, kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar Masalit, a cewar Majalisar Dinkin Duniya, yayin da hukumomi ke kokarin tabbatar da musabbabin harbe-harben da kuma musayar wuta tsakanin kabilun biyu da ya ci gaba har zuwa jiya Litinin, kana ya halaka akalla mutane 40. Majalisar Tsaron Sudan da ta ayyana dokar ta ɓacin ta ce ta jibge dakarun tsaron kasar a wuraren da aka yi rikicin domin maido da zaman lafiya. Sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samame da 'yan bandiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya, inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya Litinin. Wannan ɗaya ne dai a cikin gagaruban fasa gidajen kurkuku a Afirka ta Yamma. Maharan sun yi amfani da abun fashewa suka kutsa cikin gidan yari da ke Owerri a jihar Imo, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaron, kana suka sake 'yan gidan yarin, a cewar wata sanarwa. zan yi tabbatar da wasu ƴan bandiga da ba a gano ko su wane ne ba sun kai wa rundunar tsaron gidajen yari ta Najeriya shi a jihar Imo a Owerri a cewar mai magana da yawun rundunar James Maduba yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Faransa na AFP yana mai cewa yanzu ba iya tabbatar da ainihin mutane da suka gudu ba ya ƙara da cewa abubuwa da sun riga sun daidaita Ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan harin ko da yake shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira wannan harin da aikin ta'addanci na marasa imani kana ya kira ga jami'an tsaro su kamo maharan da kuma 'yan gidan yarin da suka arce
To madalla an jima kadan baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa nan da watan Agusta na wannan shekara Najeriya za ta fuskanci barazanar yunwa musamman a yankunan arewacin kasar inda rikici da rashin tsaro ya shafa rahoton ya ce wannan ya biyo bayan rikice-rikicen ƴan ta'adda da kuma tabarbarewar tattalin arziki a sakamakon bullar cutar corona to sai dai kwararru a fannin noma da hukumomin bincike a harkar noma na cewa ana daukan mataki magance matsalolin da ya hada da kafa gidauniya ta musamman domin manoma kafin wannan lokaci wakilin Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu a wannan rahoton da ta hada mana
rahoton da ke dauke da sa hannun shugaban hukumar abinci da aikin noma ta duniya Ku Dong Yu ya nuna cewa fiye da mutane miliyan 34 ke fama da barazanar yunwa wanda yake bukatar matakan gaggawa domin a ceto rayuka tare da kiyaye hanyoyin rayuwa da kuma hana mummunan yanayi. Amma shugaban hukumar haɓaka shanin kimiyyar noma ta Najeriya, Professor Abdullahi Mustafa, ya ce tuni har an fara ɗaukar mataki na magance wannan bala'i.
Kamar yadda suka yi magana, ita ma Najeriya tana hoɓɓasa da abubuwa da yawa ta ganin cewa an kauce waɗannan alƙalamai. A bayan an shayi kuma yanzu mai ina tabbatar miki da cewa na tabbata wannan gwamnati za ta yi wannan kokari kuma na tabbata wannan abin zai yi aiki kamar kwanan nan mun hadu da wasu bangarori na gwamnati wanda aikin dama shine tabbatar da an samar da abinci ga ita Najeriya da kuma ƴan Najeriya misali hoɓɓasan da ake a yanzu na wanda aka yi a da ne yanzu ya ma fi na da kinga inda ba dan Najeriya ta yi hoɓɓasa ba lokacin da aka samu wannan matsalar ta corona a matsalar corona kowa ya rufe bodar shi kowane bangare na shigowa da abinci ko kayan masarufi kasa an rufe shi kowace kasa ta rufe nata so ana magana kowa ya iya allan shi wanki kenan so kowa ya dogara da kanshi a wannan lokacin aka tabbatar da cewa Najeriya ta yi matukar rawar gani domin ta ciyar da kanta a wannan yunwa bata shigo mana ba bamu samu yunwa a wannan lokacin da kowa ya zauna a gidan shi ba
a bangaren majalisar dattawa kuma Gaban kwamitin kula da harkokin noma Sanata Abdullahi Adamu wanda ya kawo kudurin doka da za ta bada dama a kafa gidauniya wacce za ta taimakawa manoma a ƙasa ya ce wannan kididdiga da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar yana daga cikin dalilan da suka sa shi ya bullo da wannan kudurin
to idan Allah ya sa gidauniyar mu ta kafu ta fara aiki ta za karin samun kofa ne na hutawa manomi kuma manomi ya huta kuma aikin ya yi noman yadda ya kamata shi to za a samu riba ko shi ne wadatuwa na abinci wanda ya shugaban kasa Muhammadu Buhari ta ɗauka matakai na musamman wanda zai dan kawo sa'ida ga manoma
amma da tsohon jakadan Najeriya a kasar Saudiya Muhammad Isa Dodo yana ganin idan har aka magance matsalar tsaro to abinci zai wadatu a ƙasa
don duk wanda zai hau mulki sai ya nutse da Allah madaukakin sarki cewa zai kare mutane rayukansu da dukiyoyinsu kakkaban mutane cikin yunwa mutane yanzu ga ya san shiga cikin abubuwa wanda abinda suke so shine su samu abinci mutane yanzu a Najeriya ba abinda suke so sai a kawo musu wani abu mai sauki wanda za su fita daga cikin wannan fitina daga inda kace ka dauke musu suna iya tafiya ko ina suna iya shiga cikin wani daji suna iya kwantawa su yi bacci to babu abinda za su nema kuma sai abinci in suka samu abinci shikenan
rahoton na Majalisar Dinkin Duniya ya ce mutane miliyan 34 ke fuskantar wannan barazana tun yunwa a Najeriya mafi yawancin su a arewacin kasar suke Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Ajiyar litinin shugaban yan sandan birnin Minneapolis a nan America, Midaria Arredondo, ya bada bahasi inda yake cewa tsohon jami'in dan sanda Derek Chauvin bai yi aiki bisa ka'idar yan sanda ba a lokacin da ya sa korinsa ya taushe wuyan George Floyd akan titi har sama da binci tara. Rusunawa akan wuyan Floyd bayan an sa masa ankwa aka kuma taushe shi ya saba wa tsari ko kuma koyarwa aikin yan sanda, inji Arredondo, ya kuma ce wannan ba dabi'ar mu bace. Shugaban yan sandan ya ce an horar da jama'a akan yadda za su kwantar da tarzoma, kada su daina amfani da ƙarfin tuwo ta yadda bai dace ba. Ana kuma horar da su akan ba da kulawa matakin farko, a don haka ya ce wajibi ne akan mu aikata hakan. Arredondo, bakar fatan farko da ya taba zama shugaban yan sanda a birnin, ya kori Chauvin da wasu jama'ai guda uku a ranar da Floyd ya mutu. Daga bisani, Arredondo ya kwatanta mutuwar Floyd a watan Mayun bara da kisa. Tun da fari dai rukunin masu sauraren bahasi sun kuma ji tabakin likitan ɗakin kulawan gaggawa na asibitin Minneapolis wanda ya fara tabbatar da mutuwan Floyd. A ƙarshe, majiyar da Amurka ta samo labarin ma'aikatar sojan Rasha tana tura jama'anta akan iyakar Ukraine na da tushe. Tana mai kira ga Moscow ta bada dalilin wannan takalan, kana a shirye take ta sa kafar wando ɗaya da ita, inji ma'aikatan harkokin wajen Amurka a jiya Litinin. Labarin tura dakarun Rasha da kuma kai komo da suke yi akan iyakar gabashin Ukraine shine na baya-bayan nan a tankiyar tsakanin alakar Amurka da Rasha da ta yi tsabi kasa da wata uku bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya dauki ragaman mulkin kasar. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya faɗa a wani taron manema labarai cewa Amurka za ta nuna damuwa a yunkurin da Moscow ke yi na tsoratar da Ukraine, ko da kuwa hakan na faruwa ne a bangaren Russia ko kuma a cikin Ukraine din.
A gaida da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Filata da ke Najeriya, 'yan kasuwar da Ifilayin wuta ya cinye wa dukiya na kimanin fiye da naira biliyan ɗaya. A kasuwar doya ta Ɓal da ke garin Nama, ƙaramar hukumar kwamfan sun buƙaci gwamnati ta tallafa musu. Wakilinmu Zainab Babaji ta rawaito cewa gwamnan jihar Filata Simon Lalan ya ziyarci kasuwar, ya kuma yi musu alƙawarin naira miliyan goma don rage musu raɗaɗi. Ga Zainab da ƙarin bayani.
Waɗanda iftila'in gobara ya shafi dukiyarsu a kasuwar doya ta Ɓal da ke garin Namu a ƙaramar hukumar kwamfan a jihar Filato sun buƙaci gwamnati ta kawo musu ɗauki. Shugaban kasuwar Monde Ɓal ya ce sun tafka asara na fiye da naira biliyan ɗaya.
Mutum da muna nan ba mu taɓa mun samu ta doya kamar yadda ba aka sa a cikin wannan lokacin ba. Don mutane 288 nan duka masu sa doya ne gaba ɗaya, kuma akwai wanda suna da noma suna kawo iri ga manyan gaba ɗaya su zo su sa ta wannan wurin. To ke ga da iri ga manyan gaba ɗaya ya cinye.
Kaman asaran nawa kuka yi a wurin?
Don muna tabbatar da mani inda za a yi shi ɗaya baya ɗaya zai kai biliyan ɗaya da wani abu.
Wato naira biliyan ɗaya?
Da har da wani abu.
Kana ga ta ina zai shafi harkan kasuwanci tunda ka ce akwai manoma a ciki da kuma 'yan kasuwa?
Kin ga kaman wanda ma already ya riga ya yi noma ya yi bunga ya kawo iri a ciki. Kin ga ba shi da dama da ma zai nemi irin da ake jin shukarun bayan komi. Don dama ɗan damuwan shi sai da manyan nan ne ya dan samu irin da ma zai sake kara lokacin zai shuka. To yanzu ba manyan ba iri kuma da ba daya. Shi manomin kuma wani lokaci dan abin da ma zai sa wanda zai sayar da akwai wanda dama ya sa a kan Friday wanda ma za mu shiga ciki zai sayar ya siya gudun ya siya masara. Muna neman taimako gwamnati ta ba mu taimaka mana ba ko gaskiya a nan shi ne in ba taimakon gwamnati da za su shiga ciki ba mutanen mu za su shiga cikin wani wahalar da ma zai zama masu kumfa wanda ma yana da nauyin zuciya wanda ma zai sa komai wahala da rage gani.
Ita ma wata mace da ta yi asara a kasuwar ta ce lokaci ne da 'yan siyasa za su nuna suna ƙaunar talakawa da suka zaɓe su.
Muna so gwamnati ta haka zamura saboda idan lokacin da gwamnati na nema tana neman taimakon talaka. To
gashi yanzu talaka ta shiga wani yene wanda ba ta damu sa to yanzu fa dole gwamnati ta samu damu so muna neman taimakon gwamnati ta taimaka mana kaman da idan lokacin nasa ya kai yana neman taimako a wurin mu ya taimaka mana
gwamnan jihar Plateau Simon Lalong wanda ya kai ziyarar jajewa yan kasuwar ya sanar da tallafin naira miliyan 10 kafin kwamitin da aka kafa don binciko musabbabin tashin gobarar da tantance asarar da aka yi ya mika rahoton sa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
magana da ministan tsaro da shugaban kasa shi a bai da bayan ta da kudin gwansa to gwamnatin na bazu ai ko ba dora za su sun doke makaranta an bazu sun doke mutanen gari an bazu an doke jami'an gwamnati an bazu shi talaka ba mai biya mai kudin gwansa sai dai sai da gonar shi ya sai da gidan shi ya sai da noman shi ya sai da kasuwancin shi ya je ya so kan shi saboda haka gaba ɗaya tattalin arzikin zamfara ya durkushe ta noma ta kiwo ta kasuwanci
suna bayan gari duk wanda yake kada ruga kai a halibi da wasu na cikin gari hatta da akwai matan da suka wo gudun hijira nan akwai matar da aka halibi mijin ta kofar daki ita ta kama ta yaki suka fara cikin daki to ga jami'an tsaro sun zo basu yi da kai garin ba suka wo kwana suka koma to kuma wannan magana da muke da kai ga yanzu duk wani wanda yake da hannu daga abun hatta da Emian Sahidu an masa bayani
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da saduwa da kuwa na sabon shiri na tsakan wuya mun ji dadi da kuka dalubu shirin to a wannan kashi na biyu na muhawara ta musamman da Sani Malumfashi shiga mana tsakanin Aliyu Abubakar MK tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafi kuma dan jam'iyyar APC da Sani Abdullahi Shinkafi na jam'iyyar PDP kuma memba na kwamitin tsaro na jihar Zamfara za mu duba abubuwa da dama da suka hada hada neman karin haske ga tambayar da muke amma kun jiya da baba mu ansa ta ba na cewa suwaye bayan wannan rashin tsaro da ke gallaba jihar Zamfara din nan sannan kuma shin gwamnatin Zamfara din ta kan biya diya ga kokarin take na karbo mutanen da aka sata kamar yan makarantar nan na jangebe na kwanakin baya to wannan na daga cikin abubuwan da za mu saurara a cikin wannan muhawara kuma ga Sani da bakin nasa
bayani ko bana na fara kan magana kwani ina son yi mashi gyara da Allah ana irin wannan maganganu a tsaya ga abin da aka tambaya kada a ci huskan mutane kuma kada a nuna kamar ba su da mutunci bai yiwa a ce ka zama inspector general na yan sanda na ƙasa akwai mataimakin inspector general na yan sanda cikin kwamitin ga akwai tsohon commissioner yan sanda na cikin wannan kwamitin akwai tsohon alƙali akwai tsohon permanent secretary ni kaina tsohon ma'aikacin gwamnati ne ni idan mai cewa musu abin da muke wannan cin guska ne ya kamata yana irin wannan magana ga irin wannan program ba mai ce ba mu san abin da muke ko ba mu san manufar committee ba akwai senator Saidu Dan Sadau akwai honorable justice Nasiru Gumi akwai Pamset Mahmud Maradu da kuma wakilan bangaren fulani idan nake don mai martani kamar yanda ya maganganu to program din ba zai yi ba
ina zuwa ba zan so a kai ka haka ba dan ban yi tsammanin zai yi ba yana da nufin kila kaman
akwai kalaman da waɗanda na cin mutunci ne ko bai kamata su ba
to a yi abu
da kalaman da ya faɗi sun husata ni
yanzu yana ji na kuma na zo ga reshi zan sake jaddada wannan
kamar yanda na yi maka magana ta aka zo aka ɗauki waɗannan mata ana ƙoƙarin a hansu waɗannan mata amma wasu 'yan siyasa da wasu fatakari suna ƙoƙarin su yi ma shirin nan a ake sai ana ce ma su 'yan ta'adda kada su sako yaran nan za a ba su miliyan 57 suka ce to tun da sun gano wani zagon ƙasa ciki su ba su kokowo dama shi gwamna ya gaya musu ya ce su ko dai su sako su don Allah bisa ga sasanci su aji kamar su sasanci kana ji alai sani
eh zin ka
ko su sako su don Allah ko kuma gaza su kawo sako su shi wallahi ba zai ba kwako ba eh
to da zai da ni honorable Aliyu
a wata sabani
ina da ta ce kar sa ba je kar
na ba shi
to kar sa ba lan sani
eh ga ga mai to ya rage dare shi
to shi ke ne ya rage
amma yanda zai ga maka su waɗanda sun ka shiga tsakani wurin karɓo yaran nan su suka zo da wannan bayani bayan an zuja waya da nan za a tafiya shi kakan wannan shugaban ɗan ta'adda da su babban banda sun kace sun da shi an ka yallala jikan shi an ka sako yaran bayan sun kama tafiya sai ya ce su tsaya da suka tsaya sai ya ce su gaida mai gadi
gaidawa
su ce suna gaida mai gadi suna godiya gadin kan da ya ba su
mai gadi maganda
sai su ce da aka zo aka yi bincike aka kama mai gadi hatta da matan nan da ake cewa mutuwan gaba ɗaya sai da suka bar makarantar.
To da kana mai nisa me yasa su mutuwan nan suka bar makarantar?
An cewa ake sun je wajen biki. Sun je wajen biki ba su na aka zo aka kama yara a mutuwan. Ka gane? Aka ce sun je wajen biki. Su 'yan ta'addar suka ce don ba su iya gane shi AAPC ɗaya na amma suka ce 'yan bangar siyasa na wancan bangare wanda ba su tare da gwamnati. Misali, wani ɗan kasuwa cikin jihar Zamfara yake iya cewa zai ba wani miliyan 57? Wane? Mun san irin halin jihar Zamfara zai bi, mun san irin yadda an ka kwashe kuɗin jihar Zamfara. Kuma su wanda kuɗin suke hannunsu misali.
Honorable Aliyu, na'am, ka ji duk bayanan dai. Yanzu mai daraja gwamna matawallan muradin ya sha nana ta cewa shi baya biyan kuɗin fansa wajen an so mutanen da mahara suka sace. Kada da wannan?
Ka san na gaya maka bayan layin sai ya tsinke na faɗa maka ni ban yadda da wannan ba. Na ɗauke da na biyu ina so in yi ma Abdullahi Shinkafi gyara a cikin maganarsa da ya ce ka jawo hankali na wasu kalamai da na yi. So ina son ya fahimta kuma alhamdulillah na san masu saurari za su ji babu inda na yi wasu kalamai na cin mutunci ga wannan kwamiti. Kuma ina son ya sani da irin wannan kalaman da yake magana ko da ban mutunta wannan kwamiti ba shi ya yi kaɗan yi man tambayoyin da ya yi mana lokacin da na gurfana a gaban wannan kwamiti.
Tun da wancan yana wancan magana yawa
na ina so in mashi. Kai karami yaro ne kai kana ji ko.
Sosai ku kana gane sosai ni kana gane kwarai da gaske. Sosai kwarai da gaske. Kwarai da gaske.
Yaro ne kai ba za ka yi magana banza ba kai yaro ne.
Allah ba ka kuɗi saurara ni muna magana ne ta hankali da ilimi ba saurara ni na saurare ka.
Kana da ilimi wannan magana.
Sake ɗauko wannan batun da dai an sassauta an fara fahimtar juna an ci gaba.
Ban da ne in ga ma magana ba to amma in ga ma magana ba ke to don ga ma ita.
In sanya a
malam sani
eh abin da ke kafin kai
magana sauraron nika ji kaga ni na saurare shi yayin maganganu a kalla wajen minti 20.
An za ka sanar wani rubutu wallahi ba
kai sannan na biyu ina so in bambanta ma wannan shinkafi abu biyu akwai bambancin shekaru da hankali akwai bambancin karatu da ilimi
to duk ba je nan
ina son ya fahimci wannan idan ka ga mutum ana magana irin wannan ya dauki fushi to baya da hujja
ai kuma ramon ka ce
ka ko
saboda dan da ka ji an magana
a ina ga ma ai kai ka san tambayoyin da kai ma a wurin kuma kai ka sani ba kai suka yi mun ba
yanzu to tambayoyin nan ne ma na kawo ku nan
ai ina son duk in dauki wannan maganganun ɗaya bayan ɗaya in baka amsa su to abin da ka faɗi zan baka amsa su
ko me ba ka ce ka sai kira shi
honorable ali abin da ku duka ina zuwa abinda nake so ku dauka duk ma'aji wancan bayyana da kai a kwamitin su sani Abdullahi Haji wancan magana na ce ana sa ta ce to yayi magana ta mai da mutuni ka ce ba haka kake nufi to da Allah ma ajiyar nan magana
dan mu cika sai to alhamdulillah mallam Sadi wato idan ana irin wannan magana so ba ka da dalilin da zai sa kai fushi a matsayinka na dan siyasa wanda ya saba mu'amala da mutane abinda ake so idan mutun ya faɗi magana ka bashi amsa da kwakwara hujja wanda mai sauraro idan ya ji zai san cewa ka san abinda kake faɗi kuma ka san abinda kake
na so cika ba
so yayin maganganu da yawa
na ba a biyan kudin fansa
yawa
da hukai ga wannan bayani
idan ba a biyan kudin fansa to mai girma gwamna al'ummar jihar Zamfara suna da haƙƙi na ayi musu bayani wata hanya aka bi aka ansu al'ummar da aka dauka tsari na shari'ar musulunci yau idan Allah ya baka gwamna ko ya baka chairman ko da robar fiyo wata ka sau cikin baitul malam al'umma dole ne al'umma suna da haƙƙi na kai musu bayani cewa ga yanda ka bi an su mutanen na biyu mu wallahi abinda muke so Zamfara ta zauna lafiya kuma duk hanyar da mai girma gwamna yake jin zai bi sai mu shawara wallahi za mu bayar kuma da zuciya guda tsakanin mu da Allah babu wanda zai ce ma sulhu ba gaskiya bane amma abin da ake suka shine wata hanya ake bi wurin yin sulhu bayanin da yake faɗa ni na fi shi ilimin abin da yake bane kuma ya shigo cikin wurimi na a wannan lokaci kuma ni ne shugaban wannan karamar hukuma wasu garuruwan ma da ya faɗa da abin da ya faru ba gaskiya bane bambancin mu da su shine lokacin da muna gwamnati mai girma gwamna Abdulaziz Yar Abubakar ya bar wannan abun bude idan aka shiga kauye guda aka kashe mutum guda za a yayata shi ko gidan al'umma su ji amma su kuma da suka zo sai suka dauka cewa za su yi amfani da wannan insecurity din domin su sai zukatan mutane su yi siyasa da su kuma su yi dantin imin na yan siyasar da suka shi mulki hannun su shi yasa ba sa so a faɗa cewa an yi laifi a da muna da tsari muna da kwamitin tsaro a kowace ƙaramar hukuma wanda emir na wannan masarauta shine shugaban wannan kwamiti shugaban ƙaramar hukumar mulki shine ba shi ba na wannan kwamiti kuma an yi ɗauko membobi daga ko'ina an sa a matakin gunduma uban ƙasa muna da irin wannan kwamiti uban ƙasa zai ɗauko rahoto ya kawo mu wannan kwamiti mu a local government level za mu zauna mu tattauna DPO OCS civil defense sojoji duk membobi ne a wannan kwamiti duk garin da aka kai hari za mu faɗa kuma za mu rubuta za mu tura mu gwamnati
to a gaishe ku malamai idan Allah ya kai mako na gaba za mu ji shin meye alakar da ke tsakanin wato masana'antun haƙe-haƙen majinai da ke cikin jihar Zamfara din da wannan ta'addancin da ake yi a cikin wannan jiha din kuma sannan me yasa ba mu taɓa jin cewa an sace su turawan nan da ke aikin haƙar zinarin nan da ke cikin Zamfara din ba sai dai yan Zamfara din kuma ya za mu bayyana yawan hutunan da muka sha gani tsakanin shugabannin gwamnati da shugabannin yan ta'adda da ake dauka kuma ana cewa su yan ta'adda ana neman su a kama su ba da bayan haka za mu ji shin gwamnatin jihar ta Zamfara ta biya kudin diya ko fansa domin tabo yan makaranta ne yan mata 300 da wani abu da aka sace daga jan gefe kwanan baya wannan abubuwan na daga cikin wanda za mu duba a shirin mai zuwa muna fata za ku kasance tare da mu yanzu ka madadin su masu hannu da shuni a cikin wannan tattaunawa da musamman su bakin namu Aliyu Abubakar MK da Sani Abdullahi Shinkafi tare da shi Sani Malumfashi da shi Mahaura din da kuma Garas Alheri Abdu da ta hada mana shirin Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington muna fatan mu baku lafiya assalamu alaikum
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takeice
to baballe a takeice da alamun kura ta lafa tsakanin sarki Abdullah na kasar Jordan da dan uwansa Yarima Hamza kwanaki bayan zargin samun hannun Yarima a wani yunkurin tada tarzoma a masarautar ta Jordan wannan hasashen ya biyo bayan wata ganawa a Jilitinin tsakanin dan uwan mahaifin Abdullah Hassan da kuma Hamza wadanda kuma suka halarci zaman shiga tsakanin da aka yi a gidan Hassan da ke cikin gidan sarautar ta Royal Hashemite Court sun hada ne da Hashim dan uwan Hamza da kuma wasu ƴan uwa uku majalisar yankin duniya ta sanar a Jilitinin cewa an kashe akalla mutane 40 a yankin Darfur ta yamma na Sudan wuni uku bayan wani rikicin kabilanci da ya sanadiyar da gwamnati ta ayyana dokar ta baci rikicin na Aljidina da ke kusa da iyakar kasar da Chadi ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 58 fadin tsakanin kabilun larabawan Rizigat da kuma kabilar Basalit a Aljidina ya barke ne bayan da wasu 'yan bindiga sun harbi mutane biyu kana kuma suka jikata wasu mutane biyu 'yan kabilar Masalit a cewar majalisar ɗinkin duniya A ƙarshe, sama da 'yan gidan yari 1,800 ne suka arce daga kurkuku bayan wani gagarumin samami da 'yan bindiga suka kai akan wata gidan yari a kudancin Najeriya, inda suka yi amfani da abubuwan fashewa a cewar hukumomin gyaran halayen jama'a a jiya Litinin. Wannan ɗaya ne dai a cikin gagarumin fasa gidajen kurkuku a Afirka ta Yamma.
To, masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kaimu an jima da hantsi, a misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tsaya na gabatarwa, sai kuma Jibahiru Jibne da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.